Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, da fatar an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Talata 13 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya, za a ji wani shiri da ake na sauƙaƙa shiga da fita birnin Kano, inda ake shirin yin babbar gadar sama.
Wannan aiki na gada mai hawa uku sabon yayi ce wadda babu ita a Najeriya ma, idan an kammala ta.
Za a ji wata hira kan hari da aka kai Damasa.
Yanzu haka idan ba a hankali ba, kamar yadda su ƴan kungiya sun fita, na ji polisa ɗin ma ba za su zo na ba.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma Mustapha Nasiru Batsari na tafe da rahoto na musamman. Yau ɗaya ga watan Ramadana, a inda musulmi a faɗin duniya suka fara azumi. Kamar yadda muka saba kowace shekara, yau ma muna ɗauke da shirin tasirin azumin watan Ramadana ga matasa. Muna kuma ɗauke da rahoton wasanni kamar kowace ranar Talata tare da Mamman Haruna. Amma yanzu ga Ibrahim da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Ga labaran duniyar. Shugaba Joe Biden na Amurka ya yanke shawarar janye sojojin Amurka daga Afghanistan zuwa ranar 11 ga watan Satumban wannan shekara ta 2021, wato shekaru 20 kenan bayan da kungiyar Al-Qaida ta kawo Amurka hari, wanda ya janyo yaki mafi tsawo da Amurka ta taba shiga, a cewar wasu majiyoyi uku da ke da masaniya kan batun, a bayanin su ga kafar labarai ta Reuters. To amma wannan janyewar za ta kasance ne bisa wasu sharuɗa na tabbaci kan tsaro da kuma ƴancin ɗan adam, a cewar majiyoyin waɗanda suka yi bayanin bisa sharaɗin sakai sunayensu. Ganin bayanin nasu ya gabaci zaman wannan shawarar tartibiya, to amma majiyoyin ba su ƙara wani bayani ba. Ana kyautata zaton sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da kuma sakataren tsaro Lloyd Austin za su yi bayani kan wannan matsayin ga kawayen Amurka na NATO a ganawar da ake yi a Brussels gobe Laraba. Ta yiwu shi ma kansa shugaba Joe Biden ya yi bayani ga jama'a kan wannan shawarar tasa, a cewar majiyoyin. Idan wannan shawarar ta Biden ta tabbata, za ta sha bamban da wa'adin janyewar ranar 1 ga watan Mayu da aka cima tsakanin 'yan tawayen Taliban da gwamnatin da ta gabace shi ta shugaba Donald Trump. Yayin da Amurka da Iran ke shirin ganawa ta biyu wadda ba ta kai tsaye ba kan batun nukiliya a Vienna a wannan makon, wasu masu nazarin al'amura na cewa lahanin da aka yi ma tashar nukiliyar Iran ta Natanz a ranar Lahadi ya rage ƙarfin turjiyar Iran wajen tattaunawar, a yayin da wasu kuma ke cewa ya danganta ga yadda Iran ta mayar da martani. Sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Jen Psaki jiya Litinin ta faɗi cewa Amurka na sa ran tattaunawar za ta wakana a Vienna, babban birnin ƙasar Austria, gobe Laraba kamar yadda aka tsara. Bangarorin biyu dai sun gudanar da taronsu na farko da ba na kai tsaye ba a Vienna daga ranar 6 ga watan Afrilu nan zuwa ranar 9, inda wakilai daga Burtaniya, Faransa, Jamus, China da kuma Rasha suka hallara a matsayin masu shiga tsakani. A tsawon tattaunawar wadda ba ta kai tsaye ba, Amurka da Iran na kokari ne su shawo kan juna don ci gaba da mutunta yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015, wadda a ciki Iran ta amince ta takaita shirinta da nukiliya a madadin dage mata takunkumi. Masu zanga-zangar nuna rashin yadda da juyin mulkin da aka yi a kasar Myanmar, a yau din nan Talata sun mayar da bikin shiga sabuwar shekarar kasar zuwa zanga-zangar bijire ma sojojin da suka yi juyin mulki, a daidai lokacin da Majalisar Dinkin Duniya ke gargadin cewa al'amarin na iya kazancewa zuwa cikakken tashin hankali. Juyin mulkin da aka yi ma gwamnatin shugabar kasa Ansa Suci ranar 1 ga watan Fabrairu ya sa mutane sun yi watsi da yadda aka saba yin bikin na kwanaki 5 na Chungang. A maimakon haka, masu zanga-zangar sun shiga rubuce-rubuce da manne-mannen sakonni na yada manufofin demokradiyya akan abubuwan da ake bikin na Chungang akan su, kamar tukwanen fulawoyi da dai sauransu. Wannan juyin mulkin ya janyo zanga-zangar kulle yomin a fadin kasar Myanmar ta buƙatar maido da Ansa Suci da zaɓaɓɓiyar gwamnatinta bisa gadon mulki. A ƙarshe kasar Taiwan ta bayyana ma duniya wani sabon jirgin ruwanta na yaki a yau dinnan Talata. A daidai lokacin da sojojin China ke dada karuwa kusa da wannan tsibirin yanki mai cin gashin kansa. Shugaba Tsai Ing-wen ya isa birnin Kaohsiung mai tashar jirgin ruwa inda ya kaddamar da wannan babban jirgin ruwa mai nauyin ton 10,000 wanda shine irin sa na farko da kasar ta gina. Wasu sabon alƙaluma na rana guda na cutar COVID-19 sun cilla kasar India zuwa ta biyu bayan Amurka a jerin kasashen da suka fi yawa masu kamuwa da cutar ta COVID-19 a duniya. Adadin waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19 168,912 a India je Litini kawai. Ya sa kasar ta kudancin Asiya ta zama mai jumlar masu dauke da cutar miliyan 13,527,717 sabanin na kasar Brazil mai miliyan 13,517,808 bisa ga cibiyar nazarin cutar corona ta jami'ar Johns Hopkins. Wannan sake barkewar cutar na faruwa ne a kuma daidai lokacin da ake fama da karancin rigakafin a wasu jihohin na India. Ga kuma bikin Kumbh Mela na shekara-shekara da akan yi a kogin Ganges inda miliyoyin mabiya addinin Hindu kan yi wankar neman tubariki, wanda don haka ake da fargabar yiwuwar waɗannan al'amura su sa cutar ta dada bazuwa. Amma ta fannin jimlar waɗanda suka mutu sanadiyar cutar, inda ya ce ta 4,179 ciki har da waɗanda suka mutu jiya Litini su 904. Amurka ce har ila yau ta gaba a adadin waɗanda cutar ta kashe, inda take da 562,521. Sai kuma ƙasar Brazil mai 454,617, sannan sai Mexico mai mace-mace 209,702, sai kuma sauran ƙasashe da ke biye.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, inda za mu ji cewa gwamnatin jihar Kano a Najeriya ta ranto kuɗi fiye da naira biliyan 9 daga babban bankin ƙasar domin gina wata babbar gadar sama ta zamani a mashigar birnin Kano, babbar cibiyar kasuwanci a Afirka.
Zan sa hannu a matsayinmu ta wannan ma'aikata wadda za ta kula da wannan aiki.
Kwamishinan ayyukan jihar Kano kenan Idris Garba Ungwarimi yake rattaba hannu akan daftarin kwangilar gina gadar. Masu ababen hawa da ke shigo Kano daga jihohin arewa maso gabacin Najeriya da ma wasu ɓangarori na ƙasar da kuma sassan jamhuriyar kamar da Chadi na amfani da wannan sashe wajen shiga birnin Kano domin hada-hadar kasuwanci, sha'anin zamantakewa da sauran mu'amalar yau da kullum. Kazalika wasu na shiga birnin na Kano ta wannan sashe domin wucewa zuwa jihohin da ke shiyar arewa maso yammacin Najeriya ko kuma ƙasashe makwabta irin su jamhuriyar Niger, Benin da Mali da sauransu. Gadar wadda za a gida ta a kan shataletalen gidan mai na NNPC kamfanin Trayakta ne zai gudanar da aikin gina ta a kan tsabar kuɗi kusan naira biliyan 9 kamar yadda kwamishinan ayyukan na Kano Idris Garba Ungwarimi ke faɗi.
Wannan aiki na gada mai hawa uku sabon yayi ce wadda babu ita a Najeriya ma idan an kammala ta. Kuma wannan kamfani mun yarjejeniya da shi za ya gama aikin nan a wata 18, kuma wannan aiki zai ci kuɗi don curutun kuɗi naira biliyan 8,900,000,000.
Kwamishinan ya ce babban bankin Najeriya CBN ne zai bayar gwamnatin Kano lamunin kuɗaɗen ba tare da ruwa ba.
Kuma muna ganin cewa idan aka aiwatar da wannan aikin hanya, mun imani kasuwanci zai daɗa bunƙasa musamman jihohin da suke zugowa daga gabacin Kano ko suke tuwa da kudancin Kano za su yi gabacin Kano.
Hakan da yana zuwa ne kwanaki kalilan bayan kalaman kushe da tsohon gwamnan Kano Rabi Musa Kwankwaso ya yi game da aikace-aikacen gwamnatin Kano ta yanzu, inda ya ce al'ummar Kano ilimi suke bukata amma ba gine-ginen gadoji ba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud, Har yanzu muna Najeriya, inda za mu ji wata tattaunawa da Honorable Usman Lawal Moroma akan harin da aka kai garin Damasak a ƙaramar hukumar Mobar tare da wakilinmu Haruna Dauda.
Assalamu alaikum, ni sunana Honorable Usman Lawal Moroma, ni dan majalisa ne na Borno State, na wanda ake wakilancin ƙaramin hukumar Mobar Local Government Damasak kenan.
Ranka dai kamar yanzu wani hali yake ciki a ƙaramar hukumar?
A gaskiya yanzu mutane mu muna cikin kakani kai. Gaskiya wannan halin kwanakin baya cikin watan nan da wannan wanda aka yi ranar asabarona na hudu kenan. Alhamdulillah sojojinmu suna kokari, shi 145 battalion din da brigade din kowane da bukwaran sun zo suna nan suna in kokori suna repelling, but unfortunately wannan na ranar asabar wannan shine dai sun samu sarari suka shiga suka yi mana tare.
Kamar ya za ka manta asaran rayuka da dukiya da aka yi a wannan wuri?
Wallahi talai to abu da yake da akwai yadda muka samu information da akalla dai mun rasa rayuka guda takwas. A yanzu haka kuma wanda sun ji rauni wanda mun yi evacuate nasu zuwa asibiti su ma su takwas. Amma ɗaya yanzu yadda muka ji labarin shi ma gaskiya na cikin wani hali.
Ko wannan batu da aka ce su waɗannan masu ba da agaji a ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya suna shirin tarewa don su bar garin Damasak, ya kuke ji da wannan sanarwa nasu?
Gaskiya muna musu mutukan godiya tun lokacin da wannan abun yake faruwa suna tallafa mana a garinmu. Amma yanzu haka su Boko Haram da su ne matajin din su da jami'an tsaro din da mu ƴan kungiyar siyasa din, yanzu haka idan ba hankali ba gaskiya yanzu kamar da su ƴan kungiya sun fita naji police din ma ba za su zo na ba.
Kamar na fahimci ka kamar su waɗannan kungiyar da ke ba da taimako sun bar garin Damasak din?
An su bari mana, in ba su bari ba yanzu gaskiya vulnerable. Yanzu sojojin ma sun je sun yi parking a bari din su, yanzu da ba wajen su delta su wani water site da su suna posti mutanen su suna tsaye gaskiya su duma yanzu dukkan sun koma bari din su. Because dama din su ne suna dan tallafa noma ba ma sama mu yi, dama su ne suna ba mu abinci mutane mu suna dama. Idan sun jinye kam gaskiya mutane za su ga wani halin.
Yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A yanzu haka dai jama'a da dama ne suka shiga azumin watan Ramadan cikin wani yanayi na tashin hankali a sakamakon yadda 'yan bindiga suka addabi wasu yankuna na jihar Niger, Nigeria. Wani al'amari dai ya jeba dimbin jama'a cikin wani yanayi na tashin hankali. A ƙaramar hukumar Mariga a yanzu haka kusan kwanaki hudu zuwa biyar kenan waɗannan 'yan bindiga ke cin karansu babu babbaka. Wani ɗan banga daga yankin Mangoro a ƙaramar hukumar ta Mariga da ya nemi a saka sunansa ya ce maharan sun hana jama'a zuwa cin kasuwar Bangi da ke ci yau Talata.
Yawa, saboda yanzu gaskiya mun kai sati hanyar kullum sai an tarisa. To ina ganin a satin ga kwana biyu ne kawai ba a tarisa ba. Yanzu haka motoci suna nan sun taru babu damar ba da masu wuce sai zuwa anyima.
Yanzu haka yau safiyar Talatan nan kenan da aka tashi da
wuri. Yau insha Allah rabi yau mun shafi da azumi wannan safiyar Talatan. Yanzu haka motoci suna nan suna son su je kasuwa Bangi. Kowa na nan yanzu kaga ne motoci suna nan suna taruwa kawai nan ba magana su wuce. Saboda jiya an ɗauka shi kan jiya an ɗauka kai nan kullum ma ɗauka akai hanyar.
Wato suna kawo hari akai akai.
Insha Allah rabi suna nan ma yanzu haka suna nan. Ko muna al'adun mu na kauye ko wani gida za a ci kaito faturan idan ba ka hito ba a ci uban ka hito. Kuma idan ka hito da makaminka gaskiya wani lokaci ma'aikata suna iya kama ka. Kuma idan ka yi shahada ka hito ka hada da bawa yana ka shiga.
Yanzu babu jami'an tsaro din a wurin?
To akwai jama'an tsaro, mu dai nan muna da wasu jama'an tsaro amma ba su da yawa. Kaga ba da masu bangare. Mu kuma nan babu daman mu hito saboda an ce in ka hito ana iya kama ka. Amma yanzu musamman da aibar da ko a nemi jama'a a ce a buɗe hanya ko ko dai mu ga yanzu na mamar mu Allah.
Yanzu kenan ba magana zuwa kasuwan Bangi din kenan.
Wallahi ina tabbata maka. Ko da shi sai an ɗauka yanzu haka suna nan sun taru. Ba mu sani ko a kula da mu a buɗe hanya ko ko a ce mu yaran mu su yi shahada su zo su buɗe. Ba mu sani ba saboda an ce yanzu dai. Kowa ya ɗan tsara gida. To ya an ka tsara gida ko ina wani wuri aka yi karanta ya kaga ko mu dai ana iya hankare mu. Tunda abin da hukumar ke gaskiya.
An ce sun je shaɗa ɗin ma sun kashe mutane ko?
Wallahi to su ne wa yanzu ina ganin kwanan su uku ne nan. Suna nan tare da mu ba su wuce ba kuma ba su fita da muka yi sauki ba.
Wai kana nihin ba su mata he ba suna nan wurin ku yanzu haka?
Ce ba su hita ba mana suna nan cikin daji saboda sun ce sun kone shanan. Mun yi dinan su wuce jiya. ba su wuce ba, mun yi ba su wuce da daddare ba su wuce ba, insha Allah rabi ba su wuce ba, tun da mun yi sallar asuba aka yi sanarwa aka ce don Allah da annabi, tun da mutanen nan kullum doka suke don Allah yau a dan sassauta kada a wuce da wuri.
Jibril Alawa shine tafidan Alawa kuma shugaban wata kungiyar matasa a yankin na Alawa da ke yankin karamar hukumar Shiroro. Ya ce tun lokacin da yan bindiga suka kai wani harin da ya hallaka sojoji biyar a kwanakin baya, yankin yake cikin wani yanayi na tashin hankali.
Malam Nasir, gaskiya muna cikin wani matsanancin hali wallahi a wannan yankin. Kawo yanzu dai kaga kwana 10-12 kenan tun da aka kai hari a nan Alawa, ya kai ga an kwashe sojojin da ke wannan yankin nan. To wallahi tun lokacin nan mutanenmu sun warwazo a wasu garuruka, kuma gashi har azumi ta kunno kai, yau an fara daukan azumi, mutanenmu suna nan kawai. Malam, an banmu kawai cikin, gwamnati ta banmu cikin wani matsanancin hali wallahi.
Na'am, yanzu kana neman ba jami'an tsaro a wuraren naku kwata-kwata gogo?
Har yanzu alƙawari ne kawai za a mai da su yau, za a mai da su gobe, har yau ba a mai da su ba. Kuma kaga mu je mu zauna haka nan ba jami'an tsaro, al'amarin akwai wannan sosai.
Yanzu kuna neman kun dauki azumi ba garuruwan ku ba kenan?
Yanzu ba mu dauki azumi a garuruwan mu ba, kowa duka an wawwatsu ne a garuruka kala-kala daban-daban. Wallahi kaga basa akwai wasu wanda mafi akasari sun tutura mata zuwa wasu garuruka, sai mazaje suka dan tsaya, to ran nan sai gashi sun shekaran jiya kenan ga barayin sun farama wanda suke basa din. To Allah da ikon shi dai su yan bangan su ma san dan namijin kokari, amma har sun kashe daga cikin yan bangan mutum biyar a nan basa din, sun raunana wasu wallahi. Kuma
na'am, to yanzu menene kuke so a yanzu?
To mu dai har ila yau muna kira ga gwamnati da muna tunanin mu al'umma ne masu bin doka sosai, inda muna da yancin da zamu kwashi bindigogi irin na wannan barayin. Ina mai tabbatar maka ba abin da barayin nan za su yi mana, amma saboda mu mun kasance masu bin doka, shi yasa muke kira ga gwamnati da don Allah don annabi kar su yadda mu. Don Allah a kawo mana dauki, a kawo mana jami'an tsaro, mu koma gidajen mu, ma mu je mu yi azumi a gidajen mu yanda sauran su ma suke yi a nasu gidajen.
A lokuta da dama dai hukumomi na cewa suna daukar matakai domin shawo kan wannan matsala, amma lamarin sai kara ta'azzara yake. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana wani sabon shiri na ganin an fatattaki waɗannan 'yan bindiga, musamman a wannan yanayi na azumin watan Ramadan, ta yadda al'umma za su gudanar da azumi cikin salama. Kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger kuma shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro da gwamnatin jihar Niger ta kafa, Alhaji Ahmad Ibrahim Matani, ya yi ƙarin bayani.
Abinda muke kokarin yi dai shine kawai kamar yadda muka saba, jama'an tsaro sanan suna iya kokarin su da cewa sun yi maganin abun. Ka san kwanakin baya sun kashe mana sojoji wurin guda shida da polis guda daya a can dajin Alawa wanda yake bai da nisa da inda suka kai hari jiya da shekaran jiya. Muna nan muna ci gaba da abin da an fito da waɗansu hanyoyin da ya kamata za a bi don a ƙarfafa ma su jama'an tsaro ƙarfi da za su ci gaba da aikin suke yi.
Yawanci mutane yau musamman wayannan yan ta'adda suka koro sun tashi ba da sun dauki azumi ba gidajen su ba, gashi duk suna cikin wani yanayi na tashin hankali. Me za ku gaya musu?
A kowane lokaci za mu kara tabbatar musu cewa gwamnati ba wai ta yi kwance ba ne, tana iya kokarinta, kuma akwai shi tsare-tsaren da yake muka gani wanda ya kamata za a dauka, matakan da ya kamata a dauka domin a kawo ƙarshen wannan abun. Kuma mun fahimci wayannan inda suke zuwa kamar nan ga sun zo Shadadi, daga Shadadi sun je Kakihun, da Kakihun har zuwa Ragada sun kwaso shanu. An kai farmaki daga abin ga na jirgi, amma ka san hatsarin abun shine jirgi ba zai aiki ba inda jama'a suke, domin ba zai bambanta su waye ɗan ta'adda kuma suwaye ne abin ga mutanen gari ba. Kuma insha Allah za a kai musu farmakin da ya kamata kafin su kai inda za su kwashi shanun za su kai su.
A yanzu dai bayanai na nuna al'umma na yin amfani da wannan wata na Ramadan domin gudanar da addu'o'i na musamman domin neman sauki daga Allah akan wannan tashin hankali na rashin tsaro da ya addabi jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zamu so ba labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda ake mako na 19 na Super League na teburin kwallon kafa na wannan kasar. An fafata kamar haka a ISO Niger da wambirin Yamai da Union Sportive de la Gendarmerie Nationale in Kaibi da bi Espoir Football Club ta Zander ta yi banza da AS Fan ta ba wambirin Yamai. Jangorzo Football Club ta Maradi da AS Police ta Yamai aka yi ɗaya da ɗaya, sai GS Adar Tatawa ta shaka shi a hannu AS Nishelek da ci biyu da nema. Big Football Club ta kwashi kashin ta ɗaya da nema hannu AS Guard National du Niger. Racing Bukoki ta Yamai ta yi ɗaya da ɗaya da Salis Sporting Club ta wambirin Yamai. Sai Urana Football Club ta Arlit Jihar Agades ta sha AS Duwan ta Yamai da ci biyu da nema. Idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na jamhuriyar Niger na Super League na kasar, ta farko ita ce Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da maki 42, sai ta biyu AS Nishelek ta wutar lantarki tana da maki 35, AS Garda National du Niger tana ta uku da maki 32, ta hudu Espoir ta Zandar da maki 31, ta biyar AS Duwan da maki 30, sai Jangorzo Football Club ta Maradi tana matsayin ta shida da maki 24, ta bakwai AS Fon ta Yamai da maki 23, ta takwas AS Suni Depta Man Peter tana ta takwas da maki 23, ta tara Urana Football Club ta Ma'adan Hako Iranium ta Arlit Jihar Agades tana ta tara da maki 23, ta goma Racing Bukoki ta babban birnin Yamai tana da maki 22, ta goma sha ɗaya Olympic Football Club ta Yamai tana da maki 20, sai AS Police ta ƴan sanda ta Yamai tana ta goma sha biyu da maki 18, ta goma sha uku Salis Sporting Club ta babban birnin Yamai tana da maki 17, maki 17 shine ga kutal GS Adar Tatawa da ke matsayi ta goma sha hudu. Yanzu haka dai ana ci gaba da fafata wasannin kwallon kafa na club inda suka kasance zakaru na Turai. A yau Talata ana can ana karawa ta kwata final la karo na biyu tsakanin Paris Saint-Germain PSG ta kasar Faransa da Bayern Munich ta kasar Jamus ko Alemanya a Parc des Princes na kasar Faransa din. Bayan a mako guda da ya gabata, kungiyoyin biyu sun dabsa, kuma PSG ce ta samu nasara a karawar da suka yi ta farko da ci 3-2 a Allianz Arena na kasar Jamus na Bayern Munich din. PSG din ta yi nasara ci 3-2, abinda ya sa a yau idan ta kara jaddada wannan nasara ko tekunan doki za ta wuce a zagaye na gaba. Haka zalika akwai wasa na biyu tsakanin Chelsea ta kasar Ingila ko Angletar da FC Porto ta kasar Portugal. Mako guda da ya gabata FC Porto din ta Portugal ce ta shaka shi a gida a hannun Chelsea da kasar Ingila da ta lele keta ci biyu da nema. A kofi Laraba, idan Allah ya kai mu, za a ci gaba da fafata a wannan quarter final na wasannin club da suka kasance zakarun Turai na kwallon kafa a kasashen su, tsakanin Real de Madrid ta kasar Spain ko Spain da zatakan bakunci a kasar Ingila wa Liverpool inda ta shaka shi a karawar su ta farko da ci 3-1 a Madrid a kasar Spain. Haka zalika za a dabsa tsakanin Manchester City ta Ingila da zatakan ziyara wa Borussia Dortmund ta kasar Jamus, bayan da Borussia Dortmund din ta kasar Jamus ta shaka shi mako guda da gabata 1-2 a hannun Man City din ta kasar Ingila. Haruna Mamman Bago na birnin Kwani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma ga shirin tasirin Ramadan ga matasa, albarkacin wata mai tsarki na Ramadan.
Sunana Jabir Sani mai hula, limamin masallacin Juma'a na Sultanin Sa'ar Abubakar dake Guyo Lokosa Jihar Sokoto. Azumi na tasiri ga matasa kwarai da gaske. Na farko zai su taso cikin bautar Allah. Hadisi ya inganta cikin Sahih Bukhari da Muslim, hadisi Abu Hurairah cewa mutum bakwai Allah yana sa su cikin inuwa shirar da babu inuwa sai tashi. Cikin su akwai washabun na shafi ibadatu rabbihi da wani matashi da ya taso cikin bautar Ubangiji ne. Yana koya musu azumi da matasa masu tasowa kara goma sha ko da suka tasowa sun saba da wannan ibadar su za ta yi musu tasiri kwarai da gaske wajen cewa sun taso cikin bautar Allah kuma za su iya cigaba su daure cikin bautar Allah. Dan shi annabi ya ce kuwa ya mai yaro sallah da shekara bakwai a buge shi in ya kai shekara goma bai yi ba, wacan duk dai ana son a samu shabun na shafi ibadatu rabbi, a samu wani matashi da ya taso cikin bautar Ubangiji ne. Azumi yana rage karfin shawa da karfin jiki. To matashi mai jin karfi wanda ke mafi karfin ke iza mutane zuwa ga sabon Allah, kashin ke iza mutane zuwa ga zalunci, to an kare wannan shawar ta tafi abinda bai dace ba da sauransu. Yaje daki wanda bai dace ba, yayi amfani da karfi wajen tashi hankali. Shaye-shaye da ake shaye-shaye suna kare azumi. Naka azumi idan ya sa mutun ya kame kai ne da shaye-shaye daga lokacin fitowa alfiji zuwa faduwar rana, to ana kyautata zatun ya saba da kame wannan wani lokaci. Mai shaye-shaye bai iya wannan lokacin bai shaye-shaye ba, to amma in yi wannan lokacin yanzu bai shi sha ba, to abu ne wanda zai kawo mai kamewa da kokan darasi daga hakan. Ga matasa za su ga cewa akwai haɗin kai da dattijawa da matasa da ƙanana, kowa na azumi yana taruwa waje ɗaya ana buɗe baki. To wannan yana ba su cewa al'umman nan fa tana buƙatar haɗin kai, tana buƙatar na sama ya taimaka ma na ƙasa, kamar da ake cewa wannan yara su ne manyan gobe. To ya kamata su koya daga manyan su koya ga al'umma gaba ɗaya, wanda yake duk wannan darussa ne da ake doka ga azumi.
To da fatan an amfana da wannan faɗakarwa. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Shugaba Joe Biden na Amurka ya yanke shawarar janye sojojin Amurka daga Afghanistan zuwa ranar 11 ga watan Satumban wannan shekara ta 2021, wato shekaru 20 kenan bayan da ƙungiyar Al-Qaida ta kawo Amurka hari, wanda ya janyo yaki mafi tsawo da Amurka ta taba shiga, a cewar wasu majiyoyi uku da ke da masaniya kan batun, a bayanin su ga kafar labarai ta Reuters. To amma wannan janyewar za ta kasance ne bisa wasu sharuɗa na tabbaci kan tsaro da kuma ƴancin ɗan adam, a cewar majiyoyin waɗanda suka yi bayanin bisa sharaɗin sakai sunayensu. Yayin da Amurka da Iran ke shirin ganawa ta biyu wadda ba ta kai tsaye ba kan batun nukiliya a Vienna a wannan makon, wasu masu nazarin al'amura na cewa lahanin da aka yi ma tashar nukiliyar Iran ta Natanz a ranar Lahadi ya rage ƙarfin turjiyar Iran wajen tattaunawar, a yayin da wasu kuma ke cewa ya danganta ga yadda Iran ta mayar da martani. Sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Jen Psaki, Jay Litini, ta faɗi cewa Amurka na sa ran tattaunawar za ta wakana a Vienna, babban birnin ƙasar Austria, gobe Laraba kamar yadda aka tsara. Bangarorin biyu dai sun gudanar da taronsu na farko da ba na kai tsaye ba a Vienna daga ranar 6 ga watan Afrilu nan zuwa ranar 9, inda wakilai daga Burtaniya, Faransa, Jamus, China da kuma Rasha suka hallara a matsayin masu shiga tsakani. Masu zanga-zangar nuna rashin yadda da juyin mulkin da aka yi a ƙasar Myanmar a yau ɗin nan Talata sun mayar da bikin shiga sabuwar shekarar ƙasar zuwa zanga-zangar bijire ma sojojin da suka yi juyin mulki, a daidai lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke gargaɗin cewa al'amarin na iya ƙazancewa zuwa cikakken tashin hankali.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri. Ma'assalam.